Sashen Hausar Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel, tare nake da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba, 2 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da jawabinsa na farko kan halin da ƙasa ke ciki a ranar Talata a gaban gamayyar majalisar dokokin Amurka. Ƙasar Rasha da Ukraine sun yi musayar fursunoni a karon farko a jiya Talata tun bayan da Kremlin ta ba da odar mamayar makwabtanta kwana 6 da suka gabata. Ƙasashen yamma suna ci gaba da biyan Rasha ɗaruruwan miliyoyin dalori a kowace shekara domin shigo da mai da kuma gas.
Kanan labaran kenan aka saurara. Kamar yadda aka ji a kanan labarai, a daren jiya Talata ne shugaban Amurka a karon farko yi wa Amurkawa jawabi.
Last year, COVID-19 kept us apart. This year, we're finally together again. Tonight.
A ɗaya bangaren kuma, kowane hali ɗaliban Najeriya da ke karatu a ƙasar Ukraine ke ciki bayan da ƙasar ta faɗa yaƙi.
Ba daɗewa ba na magana da su ta yanar gizo kuma na ga huskokinsu kuma bayanan da suka yi min suna cikin ƙoshin lafiya kuma sun iso cikin ƙasar Hungary suna Budapest yanzu muna shirye-shirye tare da gwamnatin tarayya.
Bayan dukkanin rahotannin da muke ɗauke da su, sannan kuma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyinna ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da jawabinsa na farko kan halin da ƙasa ke ciki a ranar Talata a gaban gamayyar majalisar dokokin Amurka, inda ya amfani da zafafan kalamai akan abokan gaba tare da rarrashin al'ummar Amurka wacce ta sha fama da matsaloli sanadiyar annobar COVID-19. Waɗanda suka hada da tashin farashin kayayyaki da kuma rarrabuwan kawuna daga fagen siyasar ƙasar da ke fuskanta. Biden ya shiga zauren majalisar ne yayin da ake ta yi masa tafin nuna jinjina shekaru 2 bayan barkewar annobar COVID-19. A farkon jawabinsa, Biden ya ce, "A bara annobar COVID-19 ta hana mu haduwa, amma a ƙarshe gashi mun haɗu." An dai ga membobin majalisar suna kada tutar ƙasar Ukraine. Kuma shugaba Biden bai yi wata ba wajen yin tsokaci kan rikicin Rasha da Ukraine, inda ya bayyana cewa Amurka za ta rufe sararin samaniyar ta ga dukkan jiragen ƙasar Rasha.
Ma'aikatar Shari'ar Amurka na haɗa wani kwamiti mai ƙarfi wanda zai bibiyi laifukan wasu fitattun mutane a Rasha. Za mu haɗa kai da ƙawayenmu na nahiyar Turai, mu rufe kadarorinsu na gidaje, jiragen ruwa da na sama. Saboda haka, a wannan dare ina mai sanar da cewa za mu bi sahun ƙawayenmu wajen hana dukkan jiragen saman Rasha ratsawa ta sararin samaniyar Amurka.
Shugaba Biden dai ya kwashe minti har 10 yana magana kan batun na Ukraine, inda daga baya ya tabo batutuwan da suka shafi matakan da gwamnatinsa ke ɗauka wajen shawo kan matsalolin da Amurkawa ke fuskanta. Gwamnar jihar Iowa Kim Reynolds ta ce ta mayar da martani a bangaren 'yan Republican bayan da shugaba Biden ya kammala jawabin nasa. Muna ɗauke da sharhi kan jawabin na Biden idan aka biyo mu a cikin shirin. Ƙasar Rasha da Ukraine sun yi musayar fursunoni a karon farko a jiya Talata tun bayan da Kremlin ta ba da odar mamayar makwabtanta kwana 6 da suka gabata. Amma abin ya zo ne kwana ɗaya da dakarun Rasha suke ci gaba da barna da kai hare-hare a faɗin Ukraine, kai hari kan wuraren aikin fararen hula da kuma hanyoyin sadarwa, da ya haɗa da babban hasumiya ta gidan talabijin na Kyiv da kuma fitaccen wajen Holocaust da ke ƙasar. An kashe mutane 5 cikin harin da aka kai a ginin, wanda ya kama da wuta a cewar jami'an Ukraine. Ma'aikatar tsaro ta ce a shafinta ta Twitter cewa wasu daga cikin tasoshin Ukraine ba za su yi aiki ba a yanzu. Harin na jiya talata ya kuma shafi wajen tunawa da Holocaust na Babyn Yar, inda a shekarar 1941 aka kashe dubban Yahudawa a cikin kwana biyu, yayin da birnin ya kasance ƙarƙashin mamayar 'yan Nazi. An yi lugudan rokar Grad kan Ukraine da aka yi wa kace-kace, amma duk da haka babban birnin ƙasar ya ci gaba da dagewa bayan da Rashawa suka ja kunnen mazaunan cikinsa da su fice daga gidajensu. Suna masu cewa za su kai hari a kan gine-ginen harkokin tsaro, leƙen asiri da na sadarwar jama'a domin rigakafin kai wa Rasha hari ta yin amfani da bayanai. Ma'aikatar harkokin tsaron Rasha ta gargaɗi dukkan mazauna irin waɗannan wurare da za a iya kaiwa farmaki da su tashi.
Ina jima kaɗan Hanifar sake dawa da labarai. Kafin nan a daren jiya talata ne a karan farko shugaban Amurka Joe Biden ya yi wa Amurkawa jawabi a majalisar dokokin ƙasar, wanda bisa al'ada shugabanni ke yi duk shekara-shekara, don bayyana Amurka halin da ƙasa ke ciki. Bayan kammala jawabin ne, na tuntuɓi Dr. Nasir Amowa, mazaunin jihar Florida, na kuma fara tambayarsa yadda ya ga jawabin.
Jawabi ne wanda shugabanni ƙasa suke yi ko da shekara-shekara. To ko da yazo dai abin nan nashi ta goma shi ne ko approval rating nashi yana ƙasa sosai,
wato karbuwarsa ga Amurkawa kenan tana ƙasa.
Tana ƙasa sosai, don kashi 40 ne cikin 100 suka ce yana abin kirki, sannan kashi 56 cikin 100 suka ce bai taka rawar gani ba. To duk da haka dai ya yi kokari da mun zuwan nan da yayi wajen wannan jawabin, yayi magana kusan abubuwa uku masu muhimmanci. Na farko shine abin da ke faruwa a Ukraine yanzu, wanda Russia ke kai musu hari. Sannan na biyu matsalar rashin haɗin kai na Amerikawa, wanda yake ya dan shekarun bayan nan ya karuwa kawai yake raka shiga take tsakanin su. Sannan abu na uku shine matsalar hayayyan kayayyakin masarufi, haka farashin su, yanda matakan da zai dauka domin magance su.
To kamar ya kafa zano wannan abubuwa guda uku da suka maida hankali, wato yaki na Ukraine, ya Amurka suka kalli wannan hobbasa da ko kuma wannan mataki da Amurka ta dauka?
To saboda yanda ƙasa take cikin baraka, za ka ga cewa waɗanda suke ra'ayin jam'iyya ta Democrat suna ganin matakai da gwamnati ta dauka yayi daidai, domin zai hana ma shi Putin kuzarin kaima ita abin nan Ukraine hari. Amma su kuma Republicans, su wanda suke goyon bayan Republican Party, in kana sauraren kafafen yaɗa labarai waɗanda ke ba su labari, suna kuma suka akan shi. Amma dai akasari kamar hiyar kashi 50 da cikin 100 na Amerikawa sun ga cewa wannan matakin da aka ɗauka kan Rasha ya yi kyau.
Daya daga cikin jawabi da ya taɓo shi ne batun yanda wannan kayayyaki na masarufi suke tashi, ya dai ce a kwantar da hankali zai wato a hankali komai zai dawo. To ta wace hanya yake ganin zai dawo kenan, dan ya faɗi da baki?
Daya daga cikin abin da ya faɗa shi ne ma'adani na gurɓataccen man fetur da suke da daman ƙasashe waɗanda suka ci gaba suke da. To saboda kaga yanzu daya daga cikin abubuwan da ke tsada shi ne man fetur. In ka je shan man fetur, abinda kake shan gallan ya kusan ninka abinda ka siye shi bara. So ana ganin idan aka rage wannan mutane suka samu sauki ta wannan bangare, to za a samu sauki. Sannan abu na biyu shine ya yi magana akan yin kera ko kuma sarrafa kayayyaki a nan Amerika, maimakon yanda kamfanin ke yi su je kasashen da suke da sauƙin kuɗi na wajen labor haka. Wanda albashin da ake biya ma'aikata bai da yawa kamar irin su China.
To bai taka karya-karya ba.
Sai su je can su yi abin nan kayayyakin sai su kawo a nan Amerika. Sannan kuma kasan ya yi magana a kan kamfanin jiragen ruwa waɗanda suka ƙara kuɗaɗen da suke ɗauko kaya zuwa kawo Amerika, ko kuma su fitar da kaya daga Amerika zuwa waje kusan kashi 100 cikin 100. kamfuna ba za su iya biyan waɗannan kuɗaɗen ba tare da sun ƙara ma mutane kuɗin da suke biya ba kan kayan da suke sai daga wurinsu.
To, Dakta, game da batun haɗin kan ƙasa, a yanzu haka mun ga yadda kawuna suka rarraba Amurka, inda kowanne wato bisa ra'ayin ko kuma aƙidar siyasa. Ta wace hanya kake ganin Amurka su iya haɗa kansu bisa wannan jawabi da shugaba ya yi?
To, kamin a fara wannan jawabi, mutane da sun yi magana a kan hanyar da ake ganin za a bi na walwale wannan matsala. Ɗaya daga cikinsu shi ne wani abu, wata magana da take kawo a baraka tsakanin Amerikawa, sai a ƙoƙarin a kauce mata. Sannan kuma waɗanda ba a iya kauce ma, kamar ishu na wannan coronavirus, ka san ko bambanci tsakanin yadda su ƴan Democrat ke jibinta da kuma yadda ƴan Republican ke jibinta.
Dr. Nasir Danmo kenan, ɗan Najeriya kuma mazaunin Amurka. Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa ɗauke da kashi na biyu na labarin duniya.
A jiya Talata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Amurka ta sanar da ita cewa za ta kori wani ɗan ƙasar Rasha da ke aiki a majalisar. Kwana guda bayan da Amurka ta ce za ta kori ma'aikatan diflomasiyar Rasha saboda suna leƙen asiri. An sanar da Majalisar Ɗinkin Duniya rana guda kamar yadda aka sanar da ofishin jakadancin Rasha cewa za a hana mutanen ta 12 daga cikin ma'aikatar diflomasiyar ƙasarta izinin zama Amurka saboda suna ayyukan leƙen asiri, kuma dole su bar ƙasar daga 7 ga watan wannan Maris ɗin. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric bai yi wani ƙarin bayani akan mutumin ko kuma aikinsa a majalisar ba. Wani kakaki a ofishin jakadancin Amurka da ke Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda baya so a faɗi sunan shi, ya bayyana wa murya Amurka cewa ma'aikacin ɗan leƙen asirin Rasha ne, amma ya ƙi ya bayyana suna ko kuma wani ƙarin bayani kansa. Jakadan ƙasar Rasha a Majalisar Ɗinkin Duniya Vasily Nebenzia ya faɗa wa manema labarai a ranar Litinin cewa matakin musgunawa ce daga gwamnatin Amurka, kuma saba haƙƙin Amurka a zamanta na mai masaukin baƙi a Majalisar Ɗinkin Duniya. 'Yan majalisar dokokin Libya sun tabbatar da sabuwar gwamnati, matakin da zai iya haddasa kafa gwamnati biyu ya kuma ƙara zaman tankiya da ake a ƙasar da aka daɗe ana rikici sama da shekaru 10. Firaminista mai ci yanzu Fati Bashaga ya miƙa sunayen 'yan majalisar zartarwarsa ga majalisar wakilai na gabashin a jiya Talata, inda 'yan majalisu 92 cikin 101 da suka halarta suka amince. An zaɓi Bashaga a watan da ya gabata bayan da sabuwar gwamnatin ta gaza gudanar da zaɓen shugaban na farko a ƙarshen shekarar da ta gabata, rarrabuwar da ta haifar da fargaban dawowar rikici a ƙasar da yaƙi da ya kassara bayan samun zaman lafiya na fiye da shekara.
Hanifa Gabriel Isa kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a daidai lokacin da ake sa ran fara ɗauko ɗalibai 'yan Najeriya da yaƙi ya ratsa da su a ƙasar Ukraine, wasu iyayen yara na cike da fatar ganin yaran sun isa gida lafiya, kuma yanzu haka wasu sun samu ficewa daga ƙasar ta Ukraine zuwa makwabtan ƙasashe. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya duba mana wannan batu.
Tun lokacin da ƙasar Rasha ta kaddamar da kai hare-hare akan ƙasar Ukraine, hankulan jama'a suka tashi, musamman waɗanda ke da 'ya'ya da 'yan uwa waɗanda ke karatu a ƙasar ta Ukraine, saboda rashin sanin halin da za su iya shiga sanadiyar yakin tsakanin ƙasashen biyu. Dr. Lare Aliyu Tambuwal mahaifiya ce ga ɗaya daga cikin ɗaliban Najeriya da ke karatu a ƙasar Ukraine.
Tun lokacin da aka ƙara aka nuna mana cewa ga abin da yaran nan suke ciki, muka tashi tsaye irin shawarorin da muke ba su dangane da yanayin da sun ka faɗa mana suke ciki, da kuma munan irin ƙoƙarin da za mu yi mu sanar da gwamnati, saboda yaran nan ba mu aika su ne ta hannun mu kanmu ba. Akwai uwarsu gwamnatin jiha wadda ta aika su don su je su nemo ilimi a dawo a amfana da su, saboda haka babu wani mataki da za mu iya ɗauka ba tare da mun faɗa ma uwarsu ba gwamnati. Kuma mun shaida ma gwamnati, kuma mun yi aiki tare da gwamnati, duk irin abin da muke iya samowa bayani game da halin da suke ciki muna sanar da gwamnati. Sai a zauna a haɗa kai a yi shawarwari tare, gaba ɗaya sai aka zo aka zama ɗaya.
Jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya na da ɗalibai da yawan su ya kai 73 da ke karatu a can ƙasar ta Ukraine, kuma yanzu haka dukkan ɗaliban a cewar gwamnan jihar Aminu Waziri Tambuwal an samu nasarar fitar da su daga Ukraine zuwa Budapest da ke ƙasar Hungary, inda daga nan ne ake sa ran a so mu ɗauko su zuwa Najeriya.
Mun gode Allah, ba daɗewa ba na magana da su ta yanar gizo, kuma na ga huskokinsu, kuma bayanan da suka yi min suna cikin ƙoshin lafiya, kuma sun iso cikin ƙasar Hungary suna Budapest yanzu. Muna nan muna shirye-shirye da gwamnatin tarayya, musamman ofishin jakadanci da ke can Budapest da ma'aikatar hulɗa da ƙasashen waje. Na ganin cewa in Allah ya daba daɗewa ba an ɗauko su an dawo da su gida cikin ƙoshin lafiya, in Allah ya
yarda. Dr. Lare Aliyu ta ce tun lokacin da tashin hankalin ya soma ba sa'a ɗaya da za ta wuce da ba su zanta da yaransu ba, har wannan lokacin da suke fatar ganin dawowar su Najeriya lafiya.
Daga farko mun samu damuwa, amma kuma cikin tawakkali da Allah mun zauna muka yi haƙuri, muna ta'addu'o'i zuwa ga Ubangiji Allah, muka tashi tsaye har shi mai girma gwamna don ya kwantar muna da hankali. Ya tara mu gaba ɗaya, aka tattauna, aka kira yaran nan on Zoom meeting, aka tattauna, aka gan su live, aka yi maganganu da su, kuma aka samu mafita shawarwari.
Na yi ƙoƙarin kiran wasu daga cikin ɗaliban, sai dai saƙon da ke fitowa na nuna cewa ba a samun layukansu.
Абонент недоступний. Будь ласка, зателефонуйте пізніше. Лайтсе бажає вам гарного дня та позитивного настрою. The subscriber is unavailable. Please call again later.
Watakila saboda sun baro Ukraine ne ko kuma yanayin hanyar sadarwa. Yanzu dai iyaye na cike da fatar ganin yaran sun dawo hannunsu kafin kuma a shawarta yadda lamarin karatun nasu zai kasance a nan gaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, sai a biyo mu cikin shirin hantsi, inda za mu kawo muku wannan rahoto game da kokarin da ake don kwaso ɗaliban Najeriya da suke wato ƙasar ta Ukraine da yaƙi ya ratsa da ita. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu yanar gizo wato voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu dai a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 12 da kusan minti 18 na dare. Yanzu kuma sai
baki mai yanka wuya. Kwankwaso ya jagoranci kaddamar da wata sabuwar kungiyar fafutukar siyasa a Najeriya.
Ana maganan yadda mutum zai ci abinci, yana so ya gagara. Ana tunanin yadda mutum zai je kasuwa, yana so ya gagara. Zuwa noma, zuwa kiwo, yana so ya gagara. To saboda haka, idan ba a sake yin tsari, zaka sake sabon lale ba, to wani zabe za a yi a 2023.
Jam'iyyar PDP ta zargi gwamnatin APC da kasa shawo kan kalubalen tsaro a jihar Niger. Jama'a assalamu alaikum. A yayin da ake shirin kada gangar siyasar babban zaben Najeriya na shekara ta 2023 mai zuwa, tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya jagoranci kaddamar da wata sabuwar kungiyar fafutukar siyasa da aka yi wa suna The National Movement a turanci. Kungiyar dai ta hada hancin wasu gaggan 'yan siyasa daga jam'iyyu daban-daban na Najeriya, ciki har da APC mai mulkin kasar, waɗanda ke ganin cewa ƙasar na buƙatar ɗaukin gaggawa domin ceto ta daga abin da suka kira halin taɓarɓarewa da take ciki. Farfesa Rufai Alƙali ɗaya ne daga cikin jagororin ƙungiyar, ya kuma yi bayanin maƙasudin kafata.
To ganin cewa ƙasar tana so da dame ɗin, shi ne muga ya kamata zaɓi ɗin guda biyu ne, ko kowa ya zanna gidansa ɗakinsa ya zanna yana shiru, ko kuma yana ta koke-koke yana tofa Allah tsine, ko kuma mu tashi mu hada gangami mu hada kanmu mu ga ta inda zamu taimaka ceto kasar mu. Da wannan lokacin da muke magana, ana samun kiraye-kiraye daga sassa daban-daban, wadansu suna cewa suna son kasar su ta kansu, wadansu suna so a kori wannan mutane daga wannan gefin kasa a bai da shi wata gefin kasa. Ana kashe-kashen mutane kuma ana maganganu manya-manya, musamman ma abin da fitar mana hankali mutane da aka zaba wanda suke riga da ragaman mulki, har ba da gwamnoni a cikin su, maimakon su ne ya kamata su yi magana mai kyau na hada hankalin jama'a. Su ma suna cikin masu tada hankalin jama'a a irin furshin da suna yi a kullum, wakiya siyasa kenan. To shi ne muka ce gaskiya, in muna so mu ceci kasar mu, to dole mu fidda kwaɗayin siyasa a gefe tukuna, mu yi mu zanna mu dubi me yake faruwa, mene gudumar da zamu yi tun da wuri kafin abubuwa su fi karfin mu. To shi ne a cikin wannan wata wajen 8-9 har aka kai ga matsayin da aka samu wannan national movement din, kuma yau aka kaddamar da shi. Kuma kamar yadda ka sani, ya kunshi duk wani dan jam'iyya, ko wani jam'iyya ne an ce ya zo ya shiga, don saboda kowa da nasa gudumawa. In ya so bayan an kaddamar din, to ma san me ne kuma za mu yi nan gaba.
To ranka dai a iya cewa da haka ne wato aka soma har aka kai ga kafa jam'iyyar APC ta hanyar hadaka. Shin wannan na nufin kenan wata jam'iyyar siyasa ce watakila kuke da kuduri ko kuma yunkurin kafawa domin tunkarar watakila zaben shekara ta 2023?
To kamar da ka sani dai, ban shi wanda ya gayyaci jama'a tun da farko sananne ne, ko ba gwamna na Kano State ne, Sai Rabi Musa Kwankwaso. Yana cikin mutane masu kishi Najeriya, kuma banda shi din akwai gwamnoni da yawa wanda yau ba ku gansu a taron nan ba, akwai ministoci da yawa yau ba ku gansu a taron nan ba, akwai ambassadors da yawa wanda ba ku gansu a taron nan ba, akwai senatoci da yawa wanda ba ku gansu a taron nan ba, wanda suna cikin wannan kungiya. Kuma sun zo meeting da muka yi na baya-bayan nan, ba ran da za a yi meeting ba a samu wannan mutane sun zo taron mu ba. To amma abun da aka sa gaba shine tukuna, su wannan jam'iyyu da ake da su din, kowa ya san cewa akwai dalilin da yasa suka aka kirkiro su. To amma gaskiya a lissafin mu, a ganin mu a yanzu haka, kamar sun manta baya kuma ba su hangen gaba. Don jam'iyya in tana neman jama'a, to kowa ya kamata ba shi mutuncinsa, a ba shi darajarsa, a kyautata masa, a kuma bi dokokin jam'iyya. To wai yanzu ado ne ya dinga kokari a yi abubuwa na muzanta ko kuma karya dan siyasa, kowa wai ya fi so ya ce shi ne shi. To a siyasar Najeriya ta fi karfi wannan abu. So wannan kungiya da aka saka an ce za mu yi, don saboda amana muna so mu yi shi na yadda za mu bai wa kasar nan dama ta ga irin sabon salon siyasa da za a bullo da shi, wanda talaka zai mutunci. Mutane yanzu an zabu, ana maganan yadda mutum zai ci abinci yana so ya gagara, ana tunanin yadda mutum zai je kasuwa yana so ya gagara, zuwa noma, zuwa kiwo yana so ya gagara, kai je kai ibada ma yana so ya gagara. To saboda haka, idan ba a sake yin tsari, aka sake sabon lale ba, aka ce da a wuce da haka, to wani zabe za a yi a 2023? Yanda suke fada din nan kan fada mulki ne fa, ba wai fada kan kishin al'umma bane, kowa kawai yadda zai samu mulki ne kawai. Fadace sun yi abinda ba son su ba. A North East din nan ba a magana, yanzu ya koma North East, ga North Central, ga South ga ko ina fitincino, South East din nan ga sunan kashe-kashe ake kullu. To saboda haka muna ganin dude ba mun kai wannan matsayin namun na yanzu, zamu sake shawara juna me muka sa gaba, kuma insha Allah nan ba da jima ba jama'a za su sani.
A jihar Niger da ke arewacin Najeriya kuma, jam'iyyar adawa ta PDP ta gudanar da wasu tarukan tuntuba da watakila ke da alaka da shirye-shiryen tunkarar zaben shekara ta 2023, inda kuma take ci gaba da sukar lamirin gwamnatin APC a jihar da ma matakin gwamnatin tarayya, da kasawa wajen shawo kan kalubalen tsaro da ke addabar jihar, wadda a kwanan nan take fama da hare-haren 'yan bindiga har ma da tashin bama-bamai a wasu yankuna na jihar. Ga abin da tsohon mataimakin sakataren kudi na jam'iyyar ta PDP a jihar Abdullahi Mai Basira yake cewa a ɗaya daga cikin tarukan bayan jajantawa al'ummomin da matsalar tsaron ta shafa.
Amma jama'a yau dole mu ji tausayin mutanen Niger. Mu yi addu'a Allah ya fidda mu wannan matsi da muka shiga. Mutanen Niger muna cikin wani hali, ga dukkan alama ba gwamnati ba alaman gwamnati. Ga dukkan alama ba ci gaba ba alaman ci gaba. Ga dukkan alama ba zaman lafiya ba alaman samun zaman lafiya. Ga dukkan alama duk abin da ake ce ma talauci ta sauka a cikin wannan jaha. Duk abin da ake ce ma rashin kwanciyar hankali ta sauka a wannan jaha. Duk abin da ake ce ma rashin zama lafiya ta sauka a cikin wannan jaha. Jama'a, dole mu san yadda za mu tsira da jahar Niger saboda a samu zaman lafiya.
To sai dai kuma kakakin jam'iyyar APC a jihar Musa Sarkin Kaji yana ganin cewa waɗannan zantuka ne kawai na 'yan adawa.
Da farko dai zan yi magana in ce sun yi kalamai ne a mazauninsu na 'yan adawa. Kuma shi dama ɗan adawa a kullum daidai yake kalli farin abin da kai ya maida shi baki don ya samu kasuwa a kasuwa. To jam'iyyar APC tana iyakan yinta wurin ganin ta yi yaƙi da wannan al'amari da ya addabi jihar Niger har da wasu jihohi waɗanda su kansu PDP ma suna mulki a cikin ta kamar jihar Sokoto.
Akwai batu da suka yi na cewa kuna wani shiri na tafka magudin zaɓe idan zaɓen ya zo a ƙananan hukumomin da 'yan ta'adda suka watsa mutane kamar Shiroro, Sarkin Fawa da Rafi. Me za ku ce game da wannan?
To, wannan magana kamar yadda na fara da farko magana ce ta 'yan adawa da za su yanka su fa. Domin babu mutumin da zai shirya mugunta har ya shirya ma kansa mugunta. Idan kai bincike ka lura da irin al'amura da ke faruwa, za ka ga idan abin ya zo su kansu ya da ba ruwansu da ɗan jam'iyyar APC, ba ruwansu da ɗan jam'iyyar PDP ko ABGA ko wata irin jam'iyya. Kuma idan ka sai la'akari da shi shugaban karamar hukuma da Shiroro, shi kansa akwai 'yan uwansa da matayensa da aka kwashe a cikin wannan al'amarin. Idan ka koma Rafi, za ka ga shugaban ma'aikatan cikin gwamnatin jihar Niger, shi kansa akwai lokacin da wannan al'amari ya shafi 'yan uwansa. So wannan magana ne irin na 'yan adawa. Mu ba mu da shirin wannan, sai dai shirin neman yadda za a zauna lafiya, a ci gaba da kyautata wa jama'a, a ci gaba da nunar musu da cewa magana ta tsaro ta shafi kowa. Babu ɗan jam'iyyar PDP, ba ɗan jam'iyyar APC, ba ɗan jam'iyyar kowace irin jam'iyya.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda da Mustapha Nasiru Batsari. Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Toma da la'agaida na Sanyinna, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da jawabinsa na farko kan halin da ƙasa ke ciki a ranar Talata a gaban gamayyar Majalisar Dokokin Amurka, inda ya yi amfani da zafafan kalamai akan abokan gaba tare da rarrashin al'ummar Amurka wacce ta sha fama da matsaloli sanadiyar annobar COVID-19, waɗanda suka haɗa da tashin farashin kayayyaki da kuma rarrabuwar kawuna da fagen siyasar ƙasar ke fuskanta.
Masu sauraro, baki iya abin da ya sauwaka kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma an anjima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri da ƙarfe 8 na wannan safiya. Shirin da zai zo muku da shirin ciwon ƴamace, sai kuma wasu rahotanni da muke ɗauke da su. Yanzu amanadin Hanifa Kabir Isa Rataya na gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau Malam Zubairu. Mr. Phil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar. Daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima kaɗan da hantsi da misalin ƙarfe 8 na wannan safiyan. Salamu alaikum.